الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا يمتنا شرنا ترى قوتا ذو الهجة عن قوته وبدأ قوتا كنه. نعم، a shekara alif dubu, wato shekara hijira tana da 1446 daidai da 25 ga watan 6 miladiya ta 2025. Kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Jibois da ke cikin wannan guwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano, domin ci gaba da karatu cikin littafin nan na wato Fathul Majid, wanda sharhi ne na kitabut tauhid na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Wannan kuma shine darasi na 11 a cikin wannan littafi mai albarka. Darasin da ya gabata mun karanta fadin Allah ta'ala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana, har zuwa fadin Allah wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Mun karanta maganar babban malami Al-Himad Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala game da fassarar qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum, har zuwa alla tushriku bihi shay'a. Mun ji abinda ainihin wato wannan aya ta kunsa na bayani da kuma sharhi. Sannan mun koma cikin littafin Qurratul Uyun, mun ɗauki wani dogon bayani wanda shi ya ci mana lokaci har zuwa ainihin wato ya zama shi ne ƙarshen darasin, ƙarshen shafi na 37. Da aka kai tsaye za mu tashi shafi na 38. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wannan sharhin duk mun karanta shi, duk wannan sharhin mun yi shi. Wannan sharhin mai wanda ya masa lamba ta ɗaya ko? Yawa, sharhin qala al-Imad Ibn Kathir, mun karanta. Ka samu wahali. Mun karanta banda shi ma akwai lamba ta ɗaya, mun karanta wannan dogon sharhi hashiya na can ƙasa, shi ma mun karanta shi ga baki ɗaya. Na'am. Ai, yau sai da na saurare inda muka tsaya, Allah gafarta mana. Sai da na saurare inda muka tsaya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa fil mughni li ibn Hisham. In ka je ka saurare karatun zaka ga nan ne matashiyar. Ya zo cikin littafin al-mughni na ibn Hisham. Fi qawlihi ta'ala, wajen fadin Allah ta'ala, alla tushriku bihi shay'a, sab'atu aqwalin. Yace wannan gaba alla tushriku bihi shay'a, Ibn Hisham yace akwai maganganu daidai har guda 7 game da ma'ana ko sharhi ko fassarar alla tushriku bihi shay'a. Ahsanuha, cikin ainihin wato sharhin da maganganun da malamai suka yi mafi kyau, هذا الذي ذكره ابن كثير, shine wannan bayanin da Ibn Kathir ya ainihin wato ambata cikin bayanin da muka karanta na qala al-Imad
Ibn Kathirin. To wannan bayani da muka karanta a baya na Ibn Kathir yana daga cikin mafi kyawu daga maganganun da malamai suka yi na Allah tushriku bihi shay'a. Wa yalihi ubayyinu lakum dhalika li alla tushriku. Abinda ke biye da wannan fassara ta Ibn Kathir wajen kyau shine ubayyinu lakum, ina mai bayyana muku dhalika li alla tushriku, dan kada ku yi shirka. Ina yi muku bayanin haka dan kada ku yi shirka. Fa huzifatil jumlatu min ahadihima, sai aka shafe jumla daga ɗaya daga cikin su, wahiya wasakum. Kaga can da aka ce qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'a, ai wa wasakum alla tushriku bihi shay'a. Kaga da aka ce can karshe sai aka kawo zalikum wasakum bihi la'allakum ta'qilun. To kalmar wasakum jumla ce wadda aka shafe ta a ɗaya daga cikin su, ma'ana Allah tushriku, sai ka sa wato asalin yanda kalmar wato lamirin ko kuma siyakin yake shine wasakum Allah tushriku bihi shay'a. Allah ta'ala ya yi muku wasiya kada ku yi shirka da shi da wani abu. Wa huzifal jarru wa harful jarri afwan, harafin jarra wa ma qablahu min al-ukhra, harafin jarrar da abin da ke gaba da shi, wannan na ɗaya jumla din. Walihada, dan haka ne idza su'ilu amma yaqulu lahum rasulullah, idan aka tambaye su game da me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ku, qalu, sai su ce yaqulu, manzon Allah yana ce mana u'budullaha, ku bautata wa Allah wala tushriku bihi shay'an, kada ku hada Allah da komai da shi a ibada a bauta. Watruku ma yaqulu aba'ukum, manzo Allah yakan ce kuma ku yi watsi da abin da iyayenku suke fada. Kama qala Abu Sufyan li Hiraqla, kaman yanda Abu Sufyan ya gaya wa sarkin wato Misr Hiraqlu, sarkin Rum Afwan Hiraqlu, lokacin da ya je can Hiraqlu yake tambayarsa, sai ya ce ai daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake umarta su da shi shine su bauta wa Allah shi kadai, kada su yi shirka da shi da komai, su yi watsi da dukkan abin da iyayensu suke fada, wanda ya ci karo da wannan kalma ta tauhidi. Ka koma lamba ta ɗaya, za ga wannan magana tana cikin Sahihul Bukhari, cikin Badu'ul Wahyi, hadithi na Abi Sufyan at-Tawil, mai tsawo. Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadithi na 16, Imam Muslim hadithi na 1773, hadithin Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Wa hadha huwa alladhi fahima Abu Sufyan wa ghayruhu, kuma wannan shine abinda Abu Sufyan ba shi kadai ba ma da waninsa suka fahimta. Min qauli Rasulillah, na fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lahum, da yace da su, qulu la ilaha illa Allah tuflihu, su sun san abinda kalmar ba a iya hada ta da wani abu. Wato duk wanda ya yarda da wannan kalmar fa, wato bulldozer ce fa, duk wani abin bauta da ake hada shi da Allah fa, sai ka yi watsi da shi fa, sai ka hakura da shi fa, ba su haduwa. Kalma ce da ba zai yi ba kana tare da ita, ka kudurce ta, ka yarda da ita, kuma a ga ka yi wa Allah kishiya, kana raba-raba da biye-biye ga wani ba Allah subhanahu wata'ala ba. Shi yasa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mushrikan Makka, ku ce la ilaha illallah, shikenan kun rabauta, suka ki fada. Wa idza qila lahum ta'ala wa idza qila lahum wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, idan aka ce da su ku ce la ilaha illallah, yastakbirun, sai su dinga girman kai, sai kai ta mamaki menene mai nauyi a cikin fadin la ilaha illallah. Ai kalma ce su sun san ma'anarta, sun san ba a yi mata kishiya, ba a yadda da ita, kuma a yadda da waninta, ba yiwuwa kai imani da ita kuma kai imani da kishiyarta, su kuma suna kan kishiyoyinta. Kenan idan suka karbe ta, suka fade ta, yana nuna cewa za su yi watsi da dukkan abin da ya rabe ta na kishiyoyi. Shi yasa sai ga kalmar kamar tana da sauki, amma kuma ka'idojinta da sharaɗanta wannan cika su shi a nan aiki yake. Shi yasa Abu Sufyan ba shi kaɗai ba daga cikin mushrikan Makka kafin ya musulunta ya fahimci me Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da yace da su qulu la ilaha illallah. Me zai hana ku ce la ilaha illallah? Kalma ce fa, gata nan sentence ne guda ɗaya, jumla ɗaya, la ilaha illallah. Kai sai ka ɗauka kamar zikirinta ake nufin su dinga faɗa, su dinga ɗauke ta, su dinga la ilaha illallah su karanta sau 100 ko sau 129 ko kaza mai kama. Su sun fahimci ba karanta ta ake nufi ba, a ƙudurce a kuma yadda da abin da ta ƙunsa na korewa da rugurgujewa da tumɓukewa da kuma tabbatarwa. Sai ka yadda da wannan, ma'ana sai ka ruguje duk wani abun bauta wanda ba Allah ba, sai ka tumɓuku daga bautar duk wanda ba Allah ba, sannan sai ka yadda babu wani abin bautawa a sama ko a ƙasa sai Allah. Shi yasa da Annabi yace ku ce la ilaha illallah tuflihu, za ku rabauta, za ku ci nasara a rayuwarku ta duniya da ta lahira, suka ki faɗa. Imam Ahmad ya fitar da wannan hadithi na 15593, hadithin Rabi'a ibn Abbad ad-Dili. Rabi'atu ibn Abbad ad-Dili wasahu al-allama Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i fi sahih al-Musnad mimma laysa fi sahihayn. Wato al-allama Muqbil ibn Hadi wato al-Wadi'i ya sahaha wannan hadithi a cikin sahih al-Musnad mimma laysa fi sahihayn, hadithi na 516. Qawluhu wa bil walidayni ihsana, fadin Allah ta'ala da yace ku kyautata wa iyaye. Qala al-Qurtubi, Imam al-Qurtubi yace al-ihsanu ila al-walidayn, abinda ake nufi da kyautata wa iyaye, birruhuma, yi musu biyayya, wa hibzuhuma, da kiyaye su, wa siyanatuhuma, da basu kariya, wa imtithalu amrihima, da aiwatar da umarninsu, wa izalatur riqi anhuma, da kawar da kangin bauta daga kansu, wa tarku saldanati alaihima, da barin yin karfa-karfa da nuna mulkin mallaka a kansu. Wannan shi ake nufi da al-ihsan. Da kan ka ji an ce ka kyautata wa iyaye, kai dai ka ji an fassara maka. Imam al-Qurtubi ya ce abinda ake nufi da ka kyautata wa iyaye ya kunshi ka yi musu biyayya. Rashin yi wa iyaye biyayya rashin ihsani, ya kunshi ka kiyaye su, ka kiyaye mutuncinsu, ka kiyaye alfarmarsu, ka kiyaye dukkan abinda suke so, ka kuma kiyaye abinda ba sa so, ka kuma ainihin wato siyana, ka ba su kariya daga dukkan wanda zai ci mutuncinsu, daga dukkan abinda zai taɓa mutuncinsu, ka ba su kariya, ka kare su da ranka, ka kare su da dukiyarka, ka kare su da mutuncinka. Sannan ya kunshi kyautata wa iyaye, in suka ce yi ka ce to, in suka ce bari ka bari, in ba ka yi in suka ce ka yi, ba ka bari in suka ce ka bari, to kai ba ka cikin wayanda suka amsa kiran Allah na wabil walidaini ihsana. Wa izalatur riqi anhuma, da kawar da kangin bauta a kansu, kana da iko iyayenka su kaskanta, wannan ba ka haifu ba. In lokacin da ake yin wato ake bauta ne irin ta bayi, aka samu kagwaye gari, iyayenka an saida su a matsayin bayi, kai Allah ta'ala ya ɗaukaka matsayinka, ya ɗaga darajarka, ka samu ƴanci, ka samu wadata, ba ka da aiki da ke gabanka fiye da ka je ko nawa ne ka siye su su dawo ƴantattu ƴaƴa ba bayin wani ba. In yanzu ne tunda ba bayi, suna cikin ƙangin rayuwa, suna cikin talauci, suna cikin gidan haya, suna cikin ainihin wato ana bin su ba su suka, ana yi musu wulakanci, ana cin zarafinsu a kan wannan, kai abinda ake so shi ne je ka shiga ka fita, samu ka zo ka ƴantar da su daga wannan ƙangin da suke ciki. Wannan yawo da suke a watsu kayansu a wancan gidan hayar, awwalu ma yajibu alayka, kana samun iko gina musu gida su koma. wannan yana daga cikin izalatur riqi anhuma wa tarku saldana lalle ka iya yi wa kowa tsawa wayanda suke karkashin ka a matsayin ka na shugaba a matsayin ka na ainihin wato mai mulki a matsayin ka na mai kudi a matsayin ka na mai wata dama wayanda suke karkashin ka zaka iya yi musu tsawa zaka iya yin karfa-karfa da nuna iko akan su amma banda iyayenka lalle ko ka fito an ce yalla bai kakka sa ran babanka zai ce maka yalla bai na ba ta an gane ana ce maka yalla bai kai kuma kana zuwa kana bashi girma kana bashi mutunci kar ka zo ka dinga bashi umarni ko ka dinga ban yi masa tsawa saboda kana da kudi ko wani abu mai kama da haka shine tarku saldanati alayhima wannan imamul qurtubi yace shi ake nufi da kyautatawa iyaye wa ihsanan kalmar ihsanan nusiba sai aka yi mata wasali sama kaga wabil walidain sai aka ce ihsanan sai aka yi faduwar wasali guda biyu a sama an yi nasaba ne alal masdariya kalmar an kawo ta ne a matsayin masdar wa nasibuhu fi'lun mudmarun amma menene yayi wa wannan masdarin fataha din yayi mata nasaba wani fi'ili ne boyayye min lafzihi yana daga cikin lafazin masdarin taqdiruhu yanda zaka kaddara zancen shine wa ahsinu bil walidain ihsanan kaga abinda yana sabci ihsanan wa ahsinu ne wa ahsinu kaga sai zama ihsanan sai zama shine masdar din abinda yasa ya zama abinda yana sabce shi ahsinu fi'lul amr ne ai ko ahsinu fi'lul amr kaga akwai fi'ili a cikin sa akwai fa'il sannan ahsinu antum kenan kaga ahsinu akwai kalmar umarnin wanda fi'ili ne sannan kuma akwai ku da kuke ake umartar wanda ku ne fa'ilan to ina maf'ulun bihi shine ihsanan shine masdar din sai ya samu ainihin wato nasba ga waɗanda suke fahimtar larabci kenan wa qawluhu fadin sa wala taqatulu auladakum min imlaq Allah ta'ala ya ce kar ku kashe ƴaƴanku saboda tsoron talauci nahnu narzuqukum wa iyyahum Allah yace arzikinku da nasu ba hannunku yake ba mu ne muka halicce ku muka kuma dauki nauyin ciyar da ku da shayar da ku bal ba mu halicce ku ba sai da muka yi samar da abubuwan da za ku rayu abinda za ku rayu yafi ku yawa yafi ku tsawon rai cin kan ka zo duniya ake cin abinci zaka ci iya wanda Allah yace ka ci kuma ka tafi ana cin abinci aka tsoron talauci ne budget din Allah ba irin na kasar ku bane da an yi budget kuma baka ganin sa a kasa ko kuma an yi budget kuma sannan abin a samu kuskure a Allah madaukakin sarki in ka kalli tsarin sa Allah madaukakin sarki baya halittar mutum goma ba su abincin mutum goma a tsarin Allah madaukakin sarki za ga babu haka na ba ta gane da haka kaga kenan babu dalilin da zai sa ka kashe danka nauyi ya ma yawa responsibility ya yawa kudin makaranta wane ne waye Allah ya ce kai kake yi lokacin da yana cikin cikin mahaifiyarsa kai kake raya shi kai ka raya shi a can ka san ta hanyar da Allah yake ciyar da shi ka san ta dalilin da yake ta inda yake samun abinci ka san ta inda yake shakar iska a lokacin da yake da rauni yake cikin cikin mahaifiya Allah ya azurta shi ya ciyar da shi sai bayan ya zo duniya sai Allah ya bashi da yunwa sai Allah ya wulakanta shi sai Allah ya watsar da shi Allah ta'ala ya ce nahnu narkarku kashe ƴaƴanku saboda tsoron talauci Allah ya ce mu muke azurta ku da su al-imlaq al-faqr ay la ta'idu banatikum ai ma'ana kar ku binne ƴaƴanku mata khashyatul ailati wal faqr saboda tsoron bukatu na yau da kullun da kuma talauci fa inni raziqukum Allah ya ce domin ni ne mai azurta ku wa iyyahum ni ne mai azurta su wa kana minhum man yaf'alu dhalika ya kasance a cikin su lokacin jahiliya akwai waɗanda sukan aikata haka bil inathi ga ƴaƴansu mata wadhkur da yaya maza har yanzu ma ana samu an samu ciki a ce a barar da shi ba shirya ba mutun yayi tafaman sababi ya akai baki dauki mataki ba wai ita yake zargi matar bata dauki mataki ba. Na fata an gane. To da haka akwai masu yin haka ga ƴaƴansu mata da maza khashiyatal faqadi saboda tsoron talauci. Zakarahul qurtubi baka ganin wani shishi kadai ne ba kowa akan sa kuma wahalar rayuwa yake sha. Kaga wani kuma gidansa cike yake da dan adam malam banda ƴan uwa banda abokan arzika banda ƴaƴa da family da ke ciki awa ba taba kwana ba girki ba gidan ba taba yunwa ba gidan kai wannan baya zama maka aya. ذكره القرطبي وفي صحيحين عن ابن مسعود حديث يا تبت cikin Bukhari da Muslim daga Ibn Mas'ud قلت يا رسول الله nace ya maikin Allah ayyu dhanbi a'zamu wai a cikin zinubai wani zinubi ne yafi girma qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka shine kayi wa Allah kishi ya alhalin shi ya halice ka ka san shi ya halice ka ba wanda ya taya shi wajen halittarka amma kuma da ka tashi bauta masa sai kayi masa kishi ya abauta wannan yana daga cikin laifi da aka yi wa Allah mafi girma a doran kasa shirka qultu lai dan mas'ul yace sai na tambaye manzo Allah nace summa ayyu sannan sai kuma wani zinubi ne ya kai matuƙa wajen muni da girma qala yace anta qatula waladaka khashyata an yata'ama maka shine ka kashe danka saboda baka so ya ci arzikinka na ba ta gane ka kashe danka khashyata an yata'ama maka saboda kana baka so ko kana tsoron ya ci arzikinka qultu thumma ayyu nace sai kuma wani laifin qala antu zani bi halilati jarika shine kai zina da matan makocinka thumma tala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya walladina la yad'una ma'allahi ilahan akhara ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا الله تعالى ce walladina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar sune wadanda ba su kiran wani ubangiji daban tare da Allah ba zai yi ba yazo zai kife ya fadi kaji ya kira wani tare da Allah ba zai shiga cikin halin bukata ba ya kira wani tare da Allah ba zai zo yin sujada ko ibada ba ya hada wani tare da Allah ba ya haka baya kiran wani ubangiji tare da Allah kaga kenan baya shirka wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah sannan ba sa kisan kai wanda Allah ya haramta a kashe illa bil haqi sai da haqi suratul furqan aya ta 68 al aya wa qawluhu da fadin sa wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma badan Allah ta'ala ce kada ku kusanci alfasha wadda ta bayyana da wadda ta koya alfasha bayyananniya da koyayya duk Allah ya haramta ya ce kar mu kusance ta Ali ibn Atiya Ibn Atiya yake cewa nahyun amun wannan hani ne ga magari hani ne ga mamme min an jami'i anwa'il fawahish daga dukkan wato barin dukkan nau'o'in alfasha wahiyal ma'asi shine sabo kowane irin sabo mutun ya bashi wa zahara wa batana sai Allah ta'ala ce ma zahara wa ma batana to kalmar zahara wa batana halatani wasu hal ne halaye ne guda biyu tastawfiyani aqasami ma ja'ala talahu min al-ashya tastawfiyatani ko tastawfiyani sun game aqasami ma ja'ala talahu kashakashan da abinda aka sanya shi ko aka sanya su gare shi min al-ashya na abubuwa ma'ana dukkan abinda aka sanya shi cikin ma zahara ko ma badana na laifi duk sun kunsa da aka karka aikata shi shine ma'ana yace wa zahara wa batana hal wayannan hal ne guda biyu tastawfiyani aqsami ma ja'alata lahu wanda ma batana da ma zahara da ma batana to wadannan hal halaye guda biyu sun game ma ja'alata abinda aka sanya su lahu gare shi min al-ashya'i na abubuwa intaha قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق fadin sa da yace kar ku yi kisan kan da Allah ya haramta ba tare da haƙi ba fi sahihaini an ibn mas'ud hadisi ya tabbata cikin sahihain daga Abdullah dan Mas'ud radiyallahu anhu marfu'a la yahillu damu imri'in muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace jinin mutum musulmi bai halata yashhadu an la ilaha illallah yana mai shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma ya yadda ya shaida annabi muhammad manzon Allah ne to bai halatta ya zubar da jinin wani mutum musulmi illa bi ihda talatin sai da dayan abu uku dalilin da zai sa ai kisan kai dayan abu uku ne at-tayyibuz zani wan-nafsu bin-nafs wat-tariku lidinihi al-mufariqu lil-jama'a abinda zai sa alfarmar jinin musulmi ta fadi a zubar da jininsa shine ya zama ya taba yin aure kuma ya yi zina at-tayyibuz zani mai aure mazinaci ma'ana aka samu mutum ya yi aure irin na shari'a sai kuma ya je ya aikata zina wannan hukuncin sa kisa wan-nafsu bin-nafs da wanda ya kashe wata rai ba bisa haƙi ba shi ma hukuncin sa a kashe shi wat-tariku lidinihi da wanda ya yarda ya bar addini al-mufariqu lil jama'a wanda ya rabu da jama'an musulmi wannan shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hukuncin sa kisa Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi na 6878 Imam Muslim hadisi na 1676 qawluhu zalikum wasaqukum bihi la'allakum ta'qilun fadin Allah ta'ala da yace wayannan abubuwa ne da ake muku wasiya da su dan ku zamanto masu hankali qala ibn adiyah ابن عدي يأتي ذلكم إشارة إلى هذه المحرمات تندق فدن الله قل تعالى أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا حرزوا أينهم وتكرشي تونن ذلكم إن تنانوني نزوا قوتنن أبوان دعك حرم تاتكين آية والوسية إشارة إلى هذه المحرمات والوسية al'amru al-mu'akkadu al-muqarrar to me yake nufi da wasiya ibn atiya yace abinda ake nufi da wasiya al'amru al-mu'akkad wato umurni wanda yake mai karfi al-muqarrar tabbatacce shi ake kira da wasiya ma'ana in kace zalikum wasaqu bihi wayannan abubuwa ne da Allah yayi umarce ku kuma umarnin karfan umarni tabbatacce la'allakum ta'qiluna qawlihi ko qawluhu la'allakum ta'qiluna la'alla lit'alil ay inna Allah ta'ala wassana bi hadhihi alwasiya wasaya Allah ta'ala yayi mana wasiya da wadannan wasiyoyi lina'qilaha anhu dan mu hankalce su wa na'mala biha kuma mu aiki da su wa fi tafsir al-Qurtubi al-Hanafi yazo cikin tafsirin al-Qurtubi al-Hanafi zakara awwalan la'allakum ta'qiluna thumma tadhakkaruna thumma tattaquna li'annahum idha aqalu tadhakkaru fa idha tadhakkaru khafu wa taqu shi yasa kuka ga aya farko sai ce la'allakum ta'qilun aya ta biyu sai ce la'allakum tadhakkarun aya ta uku sai tace la'allakum tattaqun to sai yake cewa Allah ta'ala kaga da farko sai ce la'allakum ta'qiluna dan ku zama masu hankali a aya ta biyu sai ce la'allakum tadhakkaruna dan ku zamanto masu azantuwa a aya ta uku sai ce thumma la'allakum tattaquna dan ku zama masu kiyaye dokokin Allah li'annahum domin cewa su idza aqalu idan suka hankalci umarnin Allah tadhakkaru za su azantu fa idza tadhakkaru in suka wa azantu khafu za su ji tsoron Allah wattaqu za kuma su kiyaye dokokin sa qawluhu wala taqrabu mal al-yatimi illa billati hi ahsanu hatta yabluga ashuddah fadin Allah ta'ala da yace kada su kusanci dukiyar maraya illa billati hi ahsan sai ta hanya mafi kyau hatta ya buluga ashuddahu hasse maraya ya kai karfin sa qala ibn adiyah hadha nahyun amun ibn adiyah yace wannan gamamman hani ne anil qurbi ga barin kusanci allazi ya ummu juha tasarruf, wato barin kusantar dukiyar maraya wanda ta game dukkan fuskokin tasarrufi. An hana mai kula da dukiyar maraya yayi tasarrufi a cikin dukiyar maraya ta kowace irin fuska da za ta cutar da dukiyar maraya. Wa fihi saddu zari'a, a cikin wannan aya akwai toshe kafar barna. Thumma stathna ma yahsunu, sannan sai Allah ta'ala ya togace abinda zai zama mai kyau game da dukiyar maraya. Duk abinda zai zama to zai yi kyau wajen haɓaka dukiyar maraya, babu laifi a yi masa amfani da dukiyar don haɓaka dukiyar. Wa huwa sa'yu fi nama'ihi, shine kai kawo da fafutuka wajen haɓaka dukiyar, wannan shine illa billati hiya ahsan. Qala mujahid, billati hiya ahsanu ay at-tijaratu fi. Mujahid ibn Jabal yake cewa abinda Allah yake nufi da kar ku kusanci dukiyar maraya illa billati hiya ahsan, ai billati hiya ahsan shine at-tijaratu fi, shine ai kasuwanci a cikin dukiyarsa. Kar a ajiye dukiyar tunda gashi bai kai shekaru da hankalin da za a dauki dukiyar a bashi ba, ai ta gutsira ana ci tana lalacewa, lokacin da zai yi hankalin da za a bashi dukiyarsa dukiya ta lalace. Allah ya ce kar ayi wa maraya irin wannan ƙetar da wannan muguntar, a ci gaba da jujjuya masa dukiyar ta dinga haɓaka, dukiyar ta dinga ci gaba, a dinga masa kasuwanci a ciki, a dinga samun riba. Wa qauluhu hatta yabluga shudda, yaushe ne za a ba wa maraya dukiyarsa? Allah ya ce har sai ya kai ƙarfinsa. Me ake nufi da har sai ya kai ƙarfinsa? Qala malikun wa ghairu, Imamu Malik da waninsa suka ce huwar rushdu, shine sai an ga ya kai shekarun, sai an ga ya kimtsu. Wa zawalu safahi ma'al bulugi, sai an ga babu wawantaka da wauta tattare da shi tare da balaga. Ma'ana ba za a ba maraya dukiyarsa ba sai ya zama baligi, kuma sai ya kintso, kuma sai an ga babu wauta tattare da shi. To wannan shine abin da Allah ta'ala ce hatta ya buluga shudda. Wa ruwaya nahu hadha, an ruwaito makamanciyar irin wannan fassarar game da hatta ya buluga shudda an Zaid bin Aslam wa Sha'bi wa Rabi'a wa ghairihim. Qawluhu wa awful kayla wal mizana bil qist, Allah ta'ala ya ce kuma ku cika al-kaila ma'auni, abin awo da mudu, wal-mizana ku cika wato sikeli, abin auna nauyi, bil-qisti da adalci. Qala ibnu kathir yace ya amuru ta'ala, a wannan gaba Allah ta'ala yana umarni bi iqamati al-adli, da tsaida adalci, fil-akhzi wal-i'ta, wajen karba ko bayarwa. La nukallifu nafsan illa wus'aha, ba ma kallafa wa rai sai iya ikonta. Kai ma'auni ne, ka cika iya abin da ya kamata ka cika, shikenan. Wannan ya sai kwano ɗaya, wannan ma ya zo ya sai kwano ɗaya, amma inda za a kirga ƙwayoyin geran lalle ne su zama adadinsu ɗaya. Shi yasa Allah ya ce la nukallifu nafsan illa wus'aha, ka dai cika kwano ka zuba wa wannan, shi ma wannan da ya zo ka cika kwano a iyayen da ka fahimta ka zuba masa. To wannan Allah ba zai kallafa cewa mutum zai sai buhun gero sai an zazzage an kirga kwaye gero a ga kwaya nawa ce a ciki. La nukallifu nafsan illa wus'aha, an zo da cikakken buhu ne, eh gaskiya a yanda aka auna, yanda muka san buhu kwano 40 ne, shikenan. Amma in an kirga, in an auna yayi kwano 40 shikenan. A sai an ga kuma kwaya nawa ce a wannan buhun, wannan buhun shi ma kwaya nawa ne, kaga wannan la nukallifu nafsan illa wus'aha. Ai manijita hada bi ada'il haq, ma'anar wannan gaba la nukallifu nafsan illa wus'aha, duk wanda yayi kokari wajen bada haƙƙi, ai haƙƙi 100% wannan yana da wahala, amma dai yayi iya bakin kokari ga cewa ya sauke haƙƙin da ke kansa. Wa akhadhihi, ko ya karbi haƙƙin da ya kamata ya karba. Fa in aqta'a, in yayi kuskure, ba adat tifragi wus'ihi, bayan yayi dukkan kokarinsa. Wa bazli juhudihi, bayan yayi dukkan wahalar da ya kamata ya yi dan ya ga haƙƙin nan ya fita yanda ya kamata, fala haraja alaihi, babu laifi akan san an samu wani kuskure. Qawluhu wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba, Allah ta'ala ce idan za ku faɗa ku yi adalci, ko da ya kasance ga ɗan uwa ne makusance, hadha amrun bil adl, wannan aya tana maganar tana umarni ne da adalci, fil qawli cikin maganganunmu, wal fi'l da ayyukanmu, alal qarib wal ba'id ga wanda yake makusanci da kuma wanda yake na nesa. Qala al hanafi, al hanafi yace al adlu fil qawli fi haqqil wali wal adu, fi haqqil waliyyi wal aduwi, wai abinda ake nufi da adalci a magana, ka faɗi magana wato ta adalci a haƙƙin masoyinka da maƙiyinka. Abin nan da ka faɗa na adalci akan masoyinka ko maƙiyinka da abinda za ka faɗa kenan, wannan shine adalci a magana. Wala yajri mannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu, kada ya tsama da gaba da kiyayya da rashin jituwa da ke tsakaninku da wasu mutane su sa ku yi musu adalci. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, Allah ce ku yi adalci shi yafi kusanta ku da tsoron Allah. Wannan mutumin ka ne, right man din ka ne, kuna shiri, kuna mutunci, yana kaunarka, kana kaunarsa, in ka tashi bada labari akan sa kana mai adalci wajen labari, wannan shi kuma ba kwa ga miciji, ba ku da fahimta, kun samu matsala da shi, kun samu sabani, in ka tashi bada labari akan sa shi ma kai adalci. Kada wannan rigimar ko fadan da ke tsakaninku da shi yasa ka ki masa adalci. Wannan shi Allah ta'ala ce wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba, la yataghayyaru fi ridha wal ghadab, wai adalci a magana shine ba magana ka bata canzawa a lokacin da kake cikin yarda da lokacin da kake cikin fushi. Kaga wannan abu ne mai wahala, shi yasa Allah ce wa idza qultum fa'dilu, wai ko cikin fushi baka zalunci a magana, kaman yanda lokacin da ka gamsu da abu in zaka yi magana kake adalci wajen abun, to haka lokacin da ka fusata kayi adalci cikin magana, kar wannan fusatar ta saka kiyin adalci. Bal yakunu ala alhaq wa in kana dha qurba, bal ana so ya kasance akan haqqi akan gaskiya, wa in kana dha qurba koda kuwa ya kasance ga dan uwa ne makusanci. Fala yamilu ila alhabibi walqarib, kada mutun ya zamanto yana karkata zuwa ga masoyinsa da makusancinsa. Amma in wannan ba masoyinsa bane ba zai adalci ba, in ba makusancinsa bane ba zai adalci ba, karka zama haka. In kana haka to kai azzalimi ne, ba adali bane kai. Adalci shine kada ka dinga karkata ila alhabib wal qarib, ka zama ko da yaushe kana karkata zuwa ga masoyinka, kana karkata zuwa ga dan uwanka, koda kuwa gaskiyar al'amari tana tare da wanda ba masoyinka ba, ba kuma dan uwanka ba. Shine sai malaikawo ayat da na karanta da zu, wala yajri mannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu, kada kiyayya da tsana da take tsakaninka da wasu mutane ya ja ka zuwa ga kin yi musu adalci. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, ya adalci ku yi adalci shine yafi kusanta ku da taqwa, tsoron Allah. Qauluhu wa bi'ahdi Allahi awfu, Allah ta'ala ce kuma game da alƙawarin Allah ku cika. Qala Ibnu Jarir yake cewa wa bi wasiyati Allahi ta'ala, game da wasiyar Allah ta'ala, Allah ce wasakum biha, wadda yayi muku wasici da ita, fa awfu ku cika. Wanqadu lidhalika, ku kuma sallama da miƙa wuya ga wannan alƙawari wajen cika shi. Bi an tu'uhu, shine ku yi wa Allah da'a da biyayya, fi ma amarakum bihi, cikin abin da ya umarce ku da shi, wa nahakum anhu, ko kuma ya hane ku, wa ta'malu bi kitabillah, ku yi aiki da littafin Allah, wannan yana cikin alƙawarin da kuka yi da Allah, za ku yi aiki da littafin Allah, wa sunnati rasulihi, da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan yana daga cikin wa bi ahadillahi awfu. Wa bi ahadillahi awfu shine ku yi aiki da littafin Allah, ku yi aiki da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zalika huwa alwafa'u bi ahadillahi, wannan ma shine cika alƙawarin Allah. Yanzu duk wanda ya zo bai aiki da alkur'ani da sunna ba, to alkawarin da yawa Allah ya saba. duk wanda yazo yayi aiki da alqur'ani yake yin aiki da sunna alƙawarin da yau Allah ya saba bai cika wa kaza qala gairu haka ma wani ibnu jarir ya fada wajen fassarar wannan aya qauluhu zalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun fadin Allah da yace wayannan abubuwa ne da Allah yake muku wasici yake muku wasiya da su dan ku zama masu wa'azantuwa ay tatta'izuna ay ma'ana ku wa'azantu wa tantahuna amma kuntum fi ku bar abinda kuke cikin kuke wato kohanu daga abinda kuka kasance a cikin sa na laifi qauluhu wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u sai aya ta karshe Allah ta'ala ce wannan shine tafarki na miƙaƙe mai daraja mai kima ku bi shi wala tattabi'u subul Allah ya ce kar ku bi wasu ƴan hanyoyi da tafarkai fa tafarraqa bikum an sabilihi sai sa raba ku da tafarkin Allah qala al-qurtubi imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala ya ce hadhihi ayatun azima wannan aya ce mai girma a dafaha ala ma taqaddama wanda Allah ta'ala ya adafunta akan abin da ya gabata fa innahu lamma naha domin Allah ta'ala yayin da yayi hani wa amara ya kuma yi umarni haddara kuma a lokaci guda ya tsawatar yayi hani anittiba'i ghairi sabilihi daga bin tafarkin da ba na Allah alama bayyanatu al-ahadithu sahiha bisa ga abinda hadisai ingantattu suka bayyana wa aqawilu salaf da maganganun magabata wa anna harafin anna fi mawdhi'i nasabin yana matsayin nasaba yana mahallin nasaba ne wasali sama ai watlu anna hadha sirati watlu ai ku karanta anna hadha sirati wannan shine tafarki na anil farra wal kisa'i farra da al-imam al-kisa'i kisa'i wancan malamin lugha kenan yake cewa ana karanta ayar da wa anna hadha siradi da yuwa ainihin wato da yin nasaba ga ita al-hamza din kenan qala al-farra farra yake cewa wa yajuzu an yakuna khafdan kamar yanda ya halatta kasara din ta zama khafda wa inna hadha siradi mustaqiman ai wasaqum bihi wa bi anna hadha sirati ai ma'ana wasaqum bihi abune da Allah ta'ala ya muku wasiya da shi wa bi anna hadha sirati kuma haqiqa wannan tafarki na ne qala sai ce wasiratu me ake nufi da sirati wato as-sirat at-tariqu ana nufin hanya allati huwa dinul islam wanda ita ce addinin musulunci mustaqiman nusiba ala al-hal kalmar mustaqiman ita ma an yi mata nasaba akan hal dama shi hal kaga suna ne mansub ma'ana wa anna hadha sirati halata kaunihi mustaqiman kenan wannan shine tafarki na halin kasancewarsa miƙaƙen tafarki wa ma'anahu ma'anar mustaqiman mustawiyan qawiyan wato madaidaici ne kuma mai ƙarfi mai kima la'awijaja fihi ma'ana madaidaici ne qawiman miƙaƙe la'awijaja fihi babu karkacewa a cikin sa shine tafarkin Allah fa amara bittiba'i dariqihi kaga a wannan aya sai Allah ta'ala yayi umarni da bin tafarkin sa allazi daraqahu ala lisani muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda ya dora shi ta kan harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam wa shara'ahu ya shar'anta shi wa nihayatuhu aljanna wannan titin in ka be shi wannan kwaltar in ka hauta wannan tafarkin in ka be shi dodar karshen sa yana tikewa ne zuwa gidan aljanna wata sha'abat minhu turuqun amma ka kamanta wannan tafarkin guda daya wasu hanyoyi kuma sirrarrabu daga jikin wannan babban tafarkin akwai wasu ƴan kananan hanyoyi su kuma daga wannan tafarkin su kuma suka balle aka samu wasu kananan hanyoyi faman salakal jadda duk wanda ya bar hanya wato wanda duk ya shiga aljadda ita miƙaƙiyar hanyar nan wadda ba ta yi kwana ba naja ya tsira wa man kharaja wanda din ya fandare ya fita ila tilka turuqi izuwa ga waɗannan kananan hanyoyin afdat bihi ila nar za su zarce da shi ne zuwa wuta Allah ya kiyaye qala Allah ta'ala Allah ta'ala ce wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili ay tamilu ma'ana wala tattabi'u subula karkubu tafarkai fatafarraqa bikum ay tamilu sai su karkatar da ku an sabilihi ga barin tafarkin Allah intaha rawa ahmad wan nasa'i wad darimi wa ibn abi hatim wal hakim wa sahahahu wa rawahu muhammad ibn nasr al marwazi fi kitab al i'tisam بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إمام أحمد إمام النسائي إمام الدار قطني إمام الدارمي أبوان دكما ابن أبي هاتم دا إمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري دكا ننس سر ويشا حديثي كما عبد الحاكم يا إنغان تحديث حكا محمد ابن نصر المروزي شما أشكل لتاب سالعي شسام يا كاو حديث دا إسنادي وندي إنغان تحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه دك عبد الله دم مسعود الله يكارا مسعد قال يتي خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيدي من زن الله صلى الله عليه وسلم دهنن سمي درجة يزان ونزاني وترى ناس عبيسنا زوني سي من زن الله يوندو ونزاني هكا ثم قال باية من زن الله يوندو ونزاني سيتي هذا سبيل الله مستقيما wannan shine tafarkin Allah mi kakke da babu karkacewa a cikin sa thumma khatta khututan sannan sai manzo Allah yayi wasu zanuka kuma an yamini zalikal khat daga daman wannan dogon zanen sai kuma yayi wasu kananan zanuka wa an shimalihi a hagu da wannan dogon zanen sai nan ma yayi wasu yan zanunnuka haka thumma qala sannan sai manzo Allah ce wa hadhihi subulu laysa minha sabilun wa'annan sune as-subul da Allah ya ce ka kudi an ce wala tattabi'u subula kaga koyarwa da amfani da instructional material kenan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi abun azane da ya tashi fassara ayar sai dogon zane haka a jikin dogon zanen daga dama sai yayi wasu yan zanunnuka kanana hagu da zanen ma sai yayi kananan zanuka sai ce wannan miƙakken shine tafarkin Allah ku bi shi yace wayannan su kuma tafarkan wayannan as-subul tafarkan nan ɗan kananan hanyoyin nan laysa minha sabilun babu wata hanya daga cikin hanyoyin nan illa wa alaihi shaytanun face akan hanyar akwai wani shaydani ya du'u ilaihi da yake kiran mutane zuwa ga su sauka daga wannan babban titin su biyo wannan karamin titin manzo Allah thumma qara'a sannan ya karanta wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu da aka dan uwa wallahi wannan miƙakken titin shi zaka hawo duk dadin bakin wanda yake karamin lun kananan titinan nan duk babban rigar sa da rawonin sa duk irin chazbahar da ke hannun sa da sandar da ke hannun sa wallahi ka kabi wannan dogon zanen shi zaka shine wanda ba zai tsaya ko ina ba sai aljanna wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u Allah ya ce wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili wannan hadithi Imam Ahmad ya fitar da shi cikin Musnad hadithi na wato 4423 Imam Ad-Darimi cikin Sunan din sa hadithi na 202 Imam An-Nasa'i cikin Sunan Al-Kubra mujalladi na 6 shafi na 343 haka Al-Haythami cikin Mijmai Zawaid mujalladi na 7 shafi na 22 Imam Ahmad ya fitar da shi haka Al-Bazzar sai dai a cikin isnadin akwai Asim ibn Bahdala wa huwa thiqa Asim ibn Bahdala kaga thika ne a karatun alqur'ani a gane ko Asim ibn Bahdala ibn Abin Najud al-Kufi kenan wannan authority ne a karatun alqur'ani amma a hadithi kuma da'ifi wa fihi da'fun akwai rauni tattare da wannan Asim ibn Bahdala wa sahul albani amma Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta wannan hadithin cikin sharhin at-Tahawiyya shafi na 810 muna da lokaci? Munce na munce biyu? Sakan ato bari mu tsaya wa an mujahid na'am to insha Allah zai iya shiga wa an mujahid wala tattabi'u subula qala al bid'u wa shubuhat mujahid ibn jabr yake cewa wala tattabi'u subula din nan karkubu wasu hanyoyi karkace to wa'in hanyoyi ake nufi mujahid ya fito ma da bayanin baro-baro yace al bid'u bid'oyi ake nufi ala gafata malan ka bi sunna tak karkabu bid'oyi wa shubuhat karkabu shubuhoyi su ake nufi da wala tattabi'u subula an gane ko to sai mu tashi al-allam qala al-allama ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ba mu lada kuskuren da muka yi ko tun tuban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaykum wa rahmatullah insha Allah wa alaykum assalam